الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna yammacin 22 ga watan Rabiul Thani, hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446, wadda ce daidai da 25 ga watan 10 miladiya ta 2024. Kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka da ke karkashin wannan cibiya ta uwar mu'mina Aisha, Allah ya kara mata yadda, da ke cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro da cikin birnin Kano, domin ci gaba da karatu a cikin littafin Ahkamu Birrul Walidain. Littafi ne wallafar Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Munajjid rahimahullahu ta'ala. Wannan kuma shine darasi na 44 a cikin wannan littafi. A darasin da ya gabata mun karanta wasu tambayoyi kamar haka: shin ko yana halatta da yayi wa iyayensa aikin haji ko umara idan suka kasance ba za su iya ba saboda tsufa ko rashin lafiya? To wannan tambaya mun ji amsar ta daga hadithin Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara masa yadda, inda yace wata mace yar kabilar Khas'am ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da wannan mas'ala, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata amsa da cewa za ta iya yi wa iyayenta aikin haji idan suka zamto sun rasu ko kuma sun tsufa ko ba su da lafiyar da za su iya yi. Kuma wannan ya faru ne a hajjin bankwana. Da haka malaman lajinatul da'ima suka ce idan mutum ya yi wa kansa umara, ya halatta ya yi wa mahaifiyarsa ko mahaifinsa aikin umara idan suka zama ba za su iya ba saboda shekaru ko rashin lafiyar da ake ganin da wahala su warke. A Sheikh bin Baz shi ma ya amsa makamanciyar irin wannan fatawa, inda aka tambaye cewa mahaifiya ce ta zamanto ba za ta iya aikin haji ba saboda shekaru ko rashin lafiyar da ba a sa ran warkewa, yace babu laifi danta ya mata aikin haji ko yarta ta mata aikin haji ko umara. To mun tattauna mas'alar yaya biyayyar iyaye za ta kasance bayan sun rasu. Shin ana ganin iya nan ne mutum zai tsaya ko bayan rasuwarsu kuma zai dora? To nan ma mun tattauna cewa bayan iyayen mutum sun rasu akwai sauran ainihin wato aiki, shine yi musu addu'a, nema musu gafara idan musulmai ne. Mun karanta hadithin idza mata al-insanu in qada amaluhu illa min thalathin, daga ciki hadda waladun ko waladin salihin yad'u lahu. Kuma kamar sai wato ya inganta daga Yahya ibn Sa'id, yake cewa mun kasance muna jin cewa mamaci ana gudanar masa da ɗayan ɗabi'u guda uku: yujira lahu, ana bashi ladan ɗayan abu uku, ko dai sadakar da ya bari bayan ya rasu tana nan tana ci gaba, ko ilimin da ya gadar ana nan ana aiki da shi, ko kuma ɗa na ƙwarai da ya mutu ya bari ya nemi masa addu'a. haka ibn Wahab shi ma yace yaji Imam Malik yana cewa a wata tambaya da aka yi masa ga wanda bai riski iyayensa ba ko bai riski ɗaya daga cikin su ba babu laifi ya dinga cewa Allahumma arhamhuma kama rabbayani saghira haka ya inganta daga Sa'id ibn al-Musayyib yana cewa shi lallai mutum ana ɗaukaka darajarsa da matsayinsa bayan ya mutu ta sanadiyar addu'ar da ɗansa yake masa bayan mutuwarsa har ma yakan yi mamaki a ce ai wannan yana faruwa ne sanadiyar aikin alkhairi ko kuma addu'ar da ɗanka yake maka to mun tattauna wannan matsaloli har muka zo gabar da wato aka ci gaba da bayanin bayan addu'a akwai yi musu sadaka akwai biya musu bashi bashin nan ko dai wanda Allah ke bin su kamar azumi ko aikin haji ko kuma bashin da wasu mutane suke bin su haka kuma sadar da zumuncin su da kuma sadar da zumunci da abokanan su da kuma kyautata musu to a wannan gaban ne muna cikin tattaunawa lokaci ya cin mana bayan mun karanta wata wato magana da aka ruwaito ko ake jingina ta zuwa ga Abdullahi dan Umar inda ya hadu da dan abokin mahaifinsa Umar kuma ya girmama dan yayi martaba shi ya bashi abin hawa ya nada masa rawani ana ta mamakin wannan wani mutum kenan ko malamin ka ne ko surikin ka ne yace a wannan babansa masoyin Umar ne babansa abokin babana ne da haka ina girmama shi wato a madadin mahaifinsa za mu tashi maganar Ka'ab al-Ahbar qala al-mu'allif rahimahullah wa an Ka'ab al-Ahbar qala min al-birr an tabarra man kana abawaka yabarranihi yana daga cikin kyautatawa da biyayya ga iyaye ka ci gaba da kyautatawa da biyayya ga wanda iyayenka suke kyautata masa suke suna masa biyayya lokacin suna raye to bayan sun rasu kai ma duk wanda ka san wannan lokacin mahaifinka yana raye yana girmama shi yana masa ihsani yana kyautata masa to kai ma bayan mahaifin ya rasu ka dora ka san cewa wannan mahaifiyarka tana girmama ta tana ainihin wato kyautata mata lokacin tana raye to yanzu mahaifiyarka ta rasu kai ka ci gaba da kyautata wannan wanda mahaifiyarka take kyautata mata ko kuma wanda take mata biyayya wannan magana ta zo cikin tarihi Dimashq mujalladi na 30 na 65 shafi na 138 fayasilu alwaladu asdiqaa wa aqariba walidai wa yata'adda wa yata'ahaduhum wa yata'ahaduhum bil hadaya ko wa yata'ahaduhum bil hadaya wassalam wa qada'i alhawaij ma amkanahu dhalik fahadha min birrihi walidai wa min husni al'ahad dan haka da zai ci gaba da sadar da zumuncin abokan mahaifinsa zai ci gaba da sadar da zumuncin kawayen mahaifiyarsa wa aqariba walidai zai ci gaba da sadar da zumunci da ƴan uwan iyayensa makusantan mahaifinsa makusantan mahaifiyarsa bayan sun rasu daga cikin haƙƙin da iyayenka suke bi akan karuwa yau ne musu ihsani shine ka yi wa duk wanda ya dangance su ihsani bayan sun rasu ka ci gaba da bibiyar abokansu da ƙawayensu wajen kyautata musu da gaishe su da girmama su wa yata'ahaduhum bil hadaya ya dinga kulawa da su da kyaututtuka duk abin da ka san kana yi lokacin mahaifinka yanzu baya nan sai ka dinga yi wa abokansa ka dinga yi wa ƴan uwansa abinda ka san kana yi wa mahaifiyarka yanzu ta rasu ƙawayenta suna nan ci gaba da yi musu wannan kyautatawar ƴan uwanta suna nan ka ci gaba da wannan kyautatawar ma'ana at-ta'ahud bibiya ba kana bibiyar iyayenka ba wajen zuwa ka gaishe su wajen girmama su wajen jin damuwarsu da me suke bukata to haka zaka ci gaba da bibiyar abokansu haka zaka ci gaba da bibiya da kuma kulawa da ainihin wato ƴan uwansu bil hadaya da kyaututtuka in kyauta ce irin ta sallah babbar sallah karamar sallah ka saba kana yi wa mahaifinka kana yi wa mahaifiyarka yanzu ba sana to sai kai wa kannan mahaifinka yayyen mahaifinka kannan jacimarka yayyen jacimarka sai ka ci gaba da yi musu wannan kyauta din wassalam da sallama kana zuwa ai kana gaida iyayenka lokacin suna raye to yanzu ba sa nan ka ci gaba da gai zuwa kana gaida kannan su da yayyen su ka ci gaba da zuwa kana gaisawa da abokanan su ko kawayen su wa qada'il hawa'ij da biyan bukatu ma amkanahu gurgudan yanda mutum zai iya gurgudan yanda mutum ya san zai iya to ya ci gaba da yi ya dora daga inda ya tsaya kaga kenan ashe bayan iyaye sun rasu ba tsayawa ake ba kar mutum ya ce to ni dai alhamdulillah dai haji ya dai mun rabu da ita lafiya alhaji shi ma dai alhamdulillah yana samun albarka mun rabu da shi lafiya shikenan a da sauran aiki na daga cikin abinda zaka ci gaba da yi shine abinda ake karantar da kai yanzu akwai addu'a akwai yi musu sadaka akwai biya musu bashi akwai kuma kyautatawa duk wanda ya shafe su duk wanda ya shafe su to ya ci albarkacin su cikin ƴan uwa da abokan arziki fa hadha wannan min birrihi walidai wai idan da yayi wannan to yana daga cikin biyayyar da da yake yi wa iyayensa bayan sun mutu ba wa min husnil ahadi kuma wannan yana daga cikin kiyaye kauna da soyayya da ta gabata husnul ahadi shine ma'ana wannan yana daga cikin karkace amanar kauna kana kaunar iyayenka eh to ka kaunaci duk wanda ya kaunace su shine husnul ahad ka san wannan abokin aminin mahaifinka ne yana kaunar mahaifinka sun yi zama na aminci da mahaifinka to yanzu mahaifinka ya rasu rike shi ya zama shine uban ka san wayannan kannan mahaifinka ne yayyen mahaifinka ne suna tare da mahaifinka Allah ya dauki mahaifinka su suna nan juyar da aka halaka wajen faranta musu da kyautata musu amma sha'arta anna amman anna amman rajul sinu abi manzo Allah ya ce wa sayyidina Umar baka san wan mahaifi ko kanin mahaifi daidai yake da mahaifi ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Abdullah ya ce wa sayyidina Umar lokacin da ya fadi magana akan al-Abbas manzo Allah ya ce amma sha'arta baka san cewa anna ammar rajuli baffan mutun sinu abihi daidai yake da mahaifinsa ba a wani hadithin kuma ya ce al-khalatu bi manzilatil um yar uwa ko kanwa uwa uwa ce daidai take da uwa husnul ahad suka ce ma'anarsa shine hibzul wuddil qadim kiyaye wata daddiyar kauna da soyayya wa ri'ayatul ishra as-sabiqa da kulawa da wata zamantakewa da mu'amala da ta gabata wa adamu nisyani fadli ahli al-fadli wato daga cikin husnul ahad shine karka zama mai manta falala ga ma'abota falala bil ma'ruf wajen kyautatawa da faranta musu wa ziyaratul mahabba wayyana cikin husnul ahad shine ka dinga yin ziyara irin ta kauna wanda wannan husnul ahad din yakan kasance tsakanin mata da miji yakan kasance tsakanin da da iyayensa yakan kasance tsakanin makwabci da makwabci yana iya kasancewa tsakanin aboki da aboki husnul ahad yana kasancewa tsakanin malami da almajiransa wannan duk ana samun husnul ahad an yi zama na jin dadi an yi zama na amana an yi zama na farin ciki an yi zama na karuwa da juna tsawon lokaci to sai ya zama na mai rabawa ta raba to tunda an dauke wannan wanda kai to wanda ya dangance shi ko ya jibince shi to kai kuma sai ka dora da kyautatawa da farantawa ga wannan shine husnul ahad shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam za a gaya mana yanda yayi wannan kiyaye da kuma rike amanar kauna tsakaninsa da nana Khadija bayan ta bar duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai manta da alherin Khadija ba wanda mu yana daga cikin abin da muke da shi saurun mantuwa da mutun ya mutu shikenan an manta da duk wani wanda an manta da shi kuma duk wani wanda ya jibince shi ko ya dangance shi ma an manta da shi shi yasa da mutum babansa ya mutu kawai shikenan wani ba ruwansa da kannan babansa yayyen babansa balantana wasu abokai wani babarsa tana dama ita take matsa masa an yi rasuwa guri gidan wance lalle lalle kace yana dai jin yana zanje har sai ya garanta ya bace sannan ya ce
kuma ka san wani shi ma dansa ya fadi yayi kaza ko an ya samu matsala kaza baka je ka duba shi ba ita take wannan tun kuɗa shi take yana ja baya dama to ta mutu sai ya ce to alhamdulillah mun gama da hajji a lafiya abinda yake nufi shikenan yanzu kawai dama ita yake ta lallaba kai ya faranta mu kai ya bata mata rai tunda ta bar duniya shikenan kawai to wannan in da ya zama haka to wallahi babu husnul ahad hatta zamantakewa ta aure ba a san amanta ta mutu ko ka mutu to husnul ahad yana nan duk sanda ta tuna da wani alherinka duk sanda ka tuna da wani kirkin ta da alherinta kar ka manta a ci gaba da zumunci ɗan iyayenta da suka baka aurenta har yanzu su rakai ne duk da yar tasu da ku kake aure ta rasu to amma har yanzu ka zama dan gida ka dinga zuwa kana gaishe su ka dinga yin musu ihsani ka dinga kaza haka abokinka kuna tare husnul ahad kenan ya rasu ya bar yaya ya bar kaza shikenan kawai abotar shikenan dama da shine tunda ya rasu shikenan kawai yayansa suka daina zuwa makaranta ba ruwanku ko abokansa suka daina zuwa islamiya suka daina zuwa boko ba ruwanku amiya suke kwana ina suka tashi me suke ci ya wani hali suke ciki an bar su daga su sai babu su ashe duk wannan hada-hada da shige da fice da ake ta zuwa gidan ashe dan mai gidan ne ya rasu ba husnul ahad ba husnul ahad abin da yake faruwa kenan ma ga malamai sun hidimta an zauna an yi mu'amaloli an karantar an yi amma da malami ya mutu shikenan ya rayuwar iyalansa take a ina ta kwana ina ta tashi ƴaƴansa ina suka kwana ina suka taɓa ruwan kowa wannan yana daga cikin rashin husnul ahad kenan to kaga kenan ashe akwai husnul ahad tsakaninka da iyayenka akwai husnul ahad tsakaninka da abokanka akwai husnul ahad tsakaninka da iyalinka akwai husnul ahad tsakaninka da malamanka shi yasa kamar yanda zamu karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga mana misali da haka husnul ahad wato husnul ahad kamar yanda na fassara shine hifzul wuddil qadim wato kiyaye wata daddiyar kauna da soyayya wa ri'ayatul ishra da kuma kiyaye wani zama da akai da wata mu'amala as-sabiqa wadda ta riga ta gabata mai rabawa ta raba da rashin manta alherin da wani mutum ya taba yi ba dan baya raye ƴaƴansa suna raye wani shi ma silar ka zama mutum wani shi ma silar ka samu jari wani shi ma silar ka samu aiki yanzu baya raye to husnul ahad shine duk lokaci ka dan kewayo ka ga iyalansa suke kace kawai ka zo ne ka gaishe su ya ina su wani ina wani a dan turo ma yaransa ka gansu in kaga suna dan cikin wani yanayi da suke buƙatar tallafi ka tallafa saboda babansu lokacin yana raye shi ya jaka kasuwa shi ya koya maka kasuwa lokacin yana raye shi ya samu maka kai dauke karbi sibin kai samu maka ofa ka samu aiki kake cin abinci wannan dai yana cikin husnul ahad wanda galibi yanzu mun rasa wannan husnul ahad din ko to sai mu farfado da shi dan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce mu zamto masu husnul ahad wa qad kana annabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya kasance yukthiru zikra khadija ashe kaga yawan ambatan mutum bayan ya rasu shi ma yana cikin husnul ahad dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan ambatan khadija kai har sai da matansa suka kasa juriya musamman nana aisha tana ganin ambatan khadija nana ta sunanta yayi yawa ta nuna damuwar ta har sai da wata rana manzon Allah ya mata hands free ya nuna mata wace ce khadija sannan ta saurara ce Khadija nan duk yanda kike ta nuna damuwarki ba zan iya manta da Khadija ba Khadija nan ta yi min abin da bai kamata in manta ba ta yi min kaza ya dinga lissafa mata Khadija nan ita ce kaza Khadija nan ta yi kaza Khadija nan ta yi kaza Khadija nan ta yi kaza yanzu shikenan dan Khadija ta rasu kuma na auro wasu matan shikenan sai mu rufe da shafin in rufe da babin Khadija an rufe shafin ta kenan manza Allah yana yawan ambatan nana Khadija radiyallahu anha wa rubbama kai sau da yawa in ya samu faraga zabaha shat an ce yakan je ya siyo rago ko tinkiya a yanka ta thumma yuqaddiha sannan ya gididdiba naman ba gida za a kai ba ba wasu ƴan uwansa zai ba ba thumma yab'athuha ila sada'iki Khadija duk wasu waɗanda suke kawaye ko aminan nana Khadija yana aika musu har ma in wata tazo za ka ga ya girmama ta ya ce wannan tana zo mana lokacin Khadija tana nan akwai randa ma yar uwan nan na Khadija tana zuwa aka ce annabi ya tashi ya shimfida mata ainin mayafi yace ta zauna yace Allahumma innaha khala innaha halatu binti abunna binti Khuwailid yace ya Allah madaukakin sarki yar uwar Khadija ce gata nan ta zo husnul ahd wannan yana daga cikin husnul ahd manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka abun ya yanka rago ya sa ayyan adadda tsanamin ya aika wa sada'iq Khadija wato kawaye da aminan nan da Khadija wa hiya zawjatuhu fa kaifa bil walidain wannan fa matarsa ce to in har mutun zai yi wa matarsa irin wannan rike alƙawarin kauna to ina ga iyayensa kuma in dai har akwai wata matarka da kuka yi zaman lafiya kuka yi zaman jin daɗi da farin ciki Allah ya dauke ta kana yawan tunawa da ita kana fadar kirkinta kana fadar nagartarta kana fadar irin alheranta to ina ga iyayenka ihsanin da iyayenka suka yi ma matarka ba ta yi ma ɗaya bisa goman sa ba yi kenan yana daga cikin husnul ahad lokaci lokaci ka dinga Allah ya ji kan baba Allah ya ji kan baba Allah ya kaza 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 kai ai lokacin baban mu yana nan lokacin Hajiya tana raye ai kaza 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 wannan yana daga cikin husnul ahad yawan ambatan shi ma sannan ka dinga yin kirki da nagarta ga duk wanda ka san cewa yana tare da su lokacin wasu ila Sheikh bin Baz rahimahullah an tambayi Sheikh bin Baz tuwafiya walidi mai tambaya yace mahaifina ya rasu wa kana mudawiman ala salati amma mahaifina mutun ne wanda yake dimantar sallah yana yawan yin sallah muhafizan ala alkhair kuma mahaifina mutun ne mai kiyaye alheri wa uridu an uqaddima lahu amalan yanzu ina so in gabatar masa da wani aiki yazidu fi hasanatihi wanda wannan aikin zai ƙara nauyin mizanin kyawawan ayyukan babana wa yukhaffifu min sayyiati ina so in gabatar da wani aiki da in Allah ya karba a sa shi a mizanin kyawawan ayyukan babana kuma watakila wannan aikin da nayi ya rage nauyin zunubin mahaifina fa madha af'alu lahu ba'da wafati me ya kamata in yi wa babana bayan rasuwarsa wannan shine abin da wannan dan kirki dan albarka ya tambaya yana tambayan malamai me ya kamata ya yi wa mahaifinsa fa ajaba sai Sheikh bin Baz rahmatullahi alai yace nusika bi kasaratid du'a il walidayk muna yi maka wasiya da ka rike wuta wajen yawaita yi wa iyayenka addu'a was sadaqati anhuma kazalik haka kuma yawan yi musu sadaka bil qalil wal kathir da dan kadan in kadan din ne da kai wal kathir da mai yawa inda yawan ne da kai baka yi hasara ba abinda kake da shi din yawaita yi musu sadaka kai sadaka ka ce wannan a sa a cikin mizanin mahaifinka cire sadakar ko da ba ta da yawa kaka ce a sai ka tara da yawa sai kai kudi a yanzu abin da kake da shi gurgudu cire ka ce wannan ya Allah sadaka ce ladan asa a mizanin mahaifiyata inda yawa ne shi ma in ka wasu marayu na ungoku duk da sallah kai musu dinkin sallah kowane maraya kuma da 5,500 uwan marayun duk uwan marayu ka bata 50,000 ka ce ya Allah wannan aikin da ne asa shi a mizanin mahaifina babbar sallah ta zo ka siyo shanu ko raƙuma manya na miliyoyin kuɗi ka sa a yanke su ka sadaukar da naman ka ce ya Allah wannan ladan a sa shi a cikin sikelin ko mizanin mahaifiyata wannan shine abin da ake so in ba ka da shi da yawa aƙalla duk sallah samu wani maraya guda ɗaya kai makinci dauki nauyin wani maraya ka ce kawai wannan wani hannun jari kake sanya ka sa wa mahaifanka ko baka dauko shi ya da gidanka baka ce wannan maraya abin da ya shafi rayuwarsa na dauki duk abin da aka samu ladan ka dinka makaya ka ciyar da shi ka biya maka kudin makaranta in bai da lafiya duk wannan dawai ne ka ce ya Allah wannan a sa shi a cikin sikelin mahaifana suna kwance sai dai su dinga jin alert yana ta shigowa su ce yaya ce dan dan ku ne shine waladun salihun din duk in ka battar ka ce wayanda ba za su yi wannan ba me amfanin su ai dama daga cikin abin da yasa ake ta son ka haifi yaya shine in ka mutu ana ganin ko kowa ya manta da kai su da wuya su manta da kai watan sanal ahibatu ba'da ashirin wa qad sirna idaman baliyati haka mai zuhudi yace duk wani masoyi bayan kwana 10 an manta yace minal ayami lan tara na'ihati yake ce bayan wasu kwanaki duk wannan masu kukan ba wanda zaka kara gani watan sanal ahibatu ba'da ashirin duk wasu masoya bayan kwana 10 sun manta yace wa qad sirna idaman baliyati lokacin din mun fara zama kasusuwa mun riddigagu to wanda ake sa ran in duk kowa zai manta da kai ba zai manta da kai ba shine danka shi yasa ake son babban jarin da zaka yi a wannan duniyar ka bada na gani in kike masa tarbiya ya lalace ya zama to shi ma bai san kansa ba ballantana ya san kima ka ballantana har ya tuna da kai bayan ka mutu shi yasa bata lokaci ko kuma in ce gyara lokacinka ne ka tsaya ka tarbiyantar da yayanka ka kula da su su zama mutanen kirki saboda bayan ka tafi ga abin da ake so su ci gaba da yi maka Allah ka ba mu ikon yin haka mu ma Allah ka ba mu waɗanda za su yi mana haka zaka iya yi da kanka ai duk zai karanta mana can gaba zaka iya sa in kai wani aikin alkhairi kamar sadaka din ko abin da kace ya Allah a madadina da iyayena wannan aiki ne wanda nayi wa kaina da kuma iyayena ina fata an gane wani lokaci kuma in kaga zaka yi musu nasu kai kai wa kanka naka duk babu laifi amma zaka iya hada da kai da su din duka a ciki alal fuqara talaka wato sadakar da zaka dinga ba talaka wal mahawij da mabukata wala siyama fuqara'ul aqaribi musamman ma talakawan makusantanka yan wato talakawa mabukata wadanda da kuma yan uwanka ne dama bin niyyati an walidika da niyyar mahaifinka au an walidaika jami'an ko da niyyar iyayenka gaba daya wa an nafsika ma'ahum kadhalik kuma zaka iya yin sadakar a madadin kanka da su gaba daya wa idza kana lahu wasiyatun daga cikin abinda mahaifinka ko iyaye suke bin mutum bayan sun mutu shine idan akwai wata wasiya shar'iyyatun wadda bata saba wa shari'a ba tunfiduha kazartar da ita in suka ce ko na rasu ina so ai abu kaza ko na rasu kar a daina yin kaza kuma ya zama abun nan alkhairi to kazartar da wannan wasiyar kamar ya sai ce kal isa ibi thulus kamar yayi wasiya da 1 bisa 3 dukiyarsa yace in ya mutu a dauki 1 bisa 3 cikin dukiyarsa a gina burzatse bayan Allah su dinga shan ruwa ko a dauki 1 bisa 3 a ba wani ko a raba su wani awur rubu ko 1 bisa 4 fi a'malil birr yace ayi wani aikin kirki ko a gina man masallaci ko makaranta ko makamancin haka fi wujuhi alkhair cikin fuskoki daban-daban na alkhairi fi hajjin cikin aikin haji fi sadaqatin cikin sadakoki alayka tanfizu wajibi ne kazartar kadhalika silatul aqarib haka sadar da zumuncin makusantanka wato makusantansa min a'amamik na baffanninka wa bani ammika da ƴaƴan baffanninka wa ajdadika da kakanninka tasiluhum ka ci gaba da sadar da zumunci da su wato husinu ilaihim ka ci gaba da kyautata musu bil hadiyya da kyautattuka bis sadaqati da yin sadaqa bid du'a'i da addu'a bil ziyarati da ziyara kadhalika al asdiqa haka ma abokanan iyayenka haka ma kawayen mahaifiyarka idza kana li abika asdiqa idan mahaifinka yana da abokai tukurimuhum ka dinga girmama su wato husinu ilaihim ka dinga kyautata musu kullu hadha kaga duk wannan min haqqi walidika yana daga cikin haƙƙin mahaifinka kanka in baka yi ba to mahaifinka ya bar duniya da wani haƙƙi a rataye a wuyanka da kakansa sukiya. Kar ka dauka sai kai niyya sai kaga dama yana daga cikin haƙƙin iyayenka akan ka wannan wannan abin da kaje an faɗa maka. Wa min haqqi ummika aidha, kamar haka kuma yana daga cikin haƙƙin mahaifiyarka akan ka. Amma alqira'atu lahumā, amma yin karatun alqur'ani da sunan su fa ghayru mashru'a, wannan ba shar'anta shi ba. Kirawo alarammomi a raba takara a sauke alqur'ani a ce da niyya ta su, to wannan ba shar'anta shi ba. Kaga an gaya maka abubuwan da suke da dalili gara kai abin da zai amfane su. Kar ka zo kai ta yin abin da kwata-kwata ma su ba su san kana yi ba, dan baya zuwa yana samun su. Dan ka tattaro abubuwan da suke na bid'a ne, kaga fa huwa raddun. Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun. Ka kashe kuɗi da ga niyyar ka mai kyau ce, amma mutaba'a ka rasa. Tunda sharadin karbar aiki guda biyu ne, al-ikhlasu wal mutaba'a, da kyakkyawan niyya dan Allah kai dan lada ya samu iyayenka. Kash sai kuma sai baka samu mutaba'a ba a cikin aikin. Shi kuma Allah baya karba aiki sai ya cika sharadi guda biyu, ya zama dan shi akai kuma ya dace da koyawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da aka dan uwa karkaiwa iyayenka mugunta ta hanyar tattaro abubuwan da ba za su same su ba, kai musu abin da shi zai amfane su. Amin. Li'annahu lam yarid fi shar'i, domin yi musu karatu wannan bai zo ba a shari'a. Ka koma ka karanta fatawa nurun al-darb ta 14 shafi na 286 zuwa 287. Wasu ila Sheikh Salih Al-Fawzan hafizahullah, an tabbai a Sheikh Salih Fawzan Al-Fawzan, ma hiya al-a'malu allati tufidu, wa inna irin ayyuka ne suke amfanarwa, wa tanfa'ul walidain, suke fa'idantar iyaye, a haya'an suna rayuwa amwata ko kuma sun mutu. Wa inna ayyuka, kuma ya kamata kowa ya san wa'annan abubuwan. Wa inna irin ayyuka ne in kai zai samu iyayenka, in ka ce Allah wannan aikin nayi a madadin iyayena, ko nayi Allah ka ba iyayena ladan, zai same su suna rayuwa ko sun mutu. Wa inna irin ayyuka ne, an yi wa Sheikh Salih Fawzan irin wannan tambaya. Fa ajaba, sai ya bada amsa sai ya ce al a'malu allati tanfa'ul walidain, kasakun ne kaje ayyukan da suke amfanar da iyaye, a haya'an in suna raye, birruhuma yi musu biyayya, wal ihsanu ilayhima da kyautata musu, bil qaul da magana, wa bil fi'li da kuma aiki, wa bil qiyami bima yahtajani ilay, da kuma tsayawa wajen yin abin da suke bukata, suke da bukata, minan nafaqati na ciyarwa, wasukuna da matsuguni gurin zama, wa gairi zalika da wannan haka, wal unsu da dauke musu kewa, wal kalamu tayyib da magana mai dadi, wa khidmatuhuma da hidimta musu. Wannan iyaye suna raye abinda ake so kai wanda zai amfane ka kenan. Kai musu biyayya, kai musu ihsani wajen magana, kai musu ihsani wajen aiki, sannan ka tsaya tsayin daka wajen ganin kai dukkan abin da suke da bukata na abinci, na sutura, na gurin zama, na magani, sannan ka dinga dauke musu kewa ta hanyar zama da su, dan sun kai shekarun da yanzu ba kowa zai iya hira da su ba, ba kowa zai iya zama da su ba. Kar a bar su kawai su yi ta tunani wane kawaye abokan su duk sun rasu, ba mai iya zuwa ya zama ya zauna da su. Kai ka je ka zauna da su, wani lokaci tura yayanka jikoki su je su dan dauke musu kewa, wani lokaci tura iyalanka ita ma ta je su je su dan zauna da su su dan dauke musu kewa. To wannan dai yana daga cikin abin da ake bukata. Wal kalamu tayyib, ga kuma magana mai dadi, sannan ga hidimta musu. Fa yajibu alal waladi, wajibi ne akan da an ya barra bi walidai, yewa iyayensa biyayya, idza kana ala qaidil hayati, in sun zama suna, in sun kasance suna raye, bi kulli anwa'il birri, da kowane irin nau'i na biyayya da nagarta, allati yastati'uha, wadda da yake iyawa, wala siyama inda bulugihimal kibar, musamman ma in sun kai shekarun tsufa, au bulugi ahadihimal kibar, ko lokacin da ɗaya daga cikin su ya kai shekarun tsufa, awu da'afi, ko shekarun rauni, wa hatiyajihima ila alwalad, da kuma lokacin da suka fi bukatar ɗansu. Li khidmatihi, wajen hidimarsa, wa ma'unatihi, da taimakonsa. To ya zama tare da su a irin wannan gabar. Wannan in suna raye kenan. Amma ba'dal wafa, a Sheikh Salih Al-Fawzan ya ce, amma bayan sun mutu, fa innahu yabqa min birrihima aidan, har yanzu akwai abin da ya rage na yi musu biyayya. Addu'a lahuma, yi musu addu'a. Kamar yadda muka yi ishara satin da ya wuce, akalla duk sallar farilla za ka yi musu addu'a. Asuba kar ka manta ka yi musu addu'a. Azhar kar ka manta. La'asar, magariba, isha, wa'innan akalla banda nafulfuli da kake yi, ko sunanin rawatib, ko shafa'i da wutri, ko rak'atan al-fajr, rak'atayn al-fajr, ko ainihin wato wata sallah ta dare da kake yi, kar ka manta da su. Ko kuma wasu wurare da ka san ana amsa addu'o'i, kana tarar irin waɗannan lokutan wajen yi wa kanka addu'a da bukatunka, to kar ka manta ka dinga sawa da su. Was-sadaqatu anhuma, da yi musu sadaka. Wal-hajj wal-umratu lahuma, da yin aikin hajji da umara gare su. In kana da hali, ko kai ka je, ko ka dinga biya wa mutane suna zuwa ladan aikin hajjin ko umarar, ka ce Allah ta'ala ya sa musu a mizani. Wa qada'u diyuni, da biya musu basussuka allati alaihima, da ake bin su. Idza kana alaihima diyunun, in ana bin su bashi din, yana daga cikin haƙƙin da suke bin ka, ka biya musu wannan bashi. Wasilatu rahimil muta'alliqati bihima aidan, da sadar da zumuncin wato wadda take da alaka da su. Duk wanda ka san suna da alaka da shi, to ka ci gaba da sadar da zumunci da shi bayan sun mutu. Wa kadhalika birru sadiqihima, haka biyayya ga abokanansu. Li anna hadha sha'un yasurruhuma, domin in suna raye suka ga ka girmama abokansu, to yana daga abin da ke faranta musu rai. Wa yartahani lahu, yana daga cikin abin da ke sa musu hutun zuciya. Wa kadhalika zabahu al-udhiyati anhuma, haka babu laifi ka dinga yin layya da sunansu. Wannan kayi wa kanka layya, kayanka wa kanka rago, kayanka wa kanka sa, kayanka da kai da iyalanka, to kuma ka samu wani turkeken sa shi ma ka yanka shi, kawai a rabar da shi ga makwabta da sauran bayan Allah mabukata, da niyyar ladan sadaka ne ga iyayenka. Za ka ga layyan nan ba kowa ne ke iya tunawa da ya sa su ba a ciki. To ka ji, har da layya ma za ka iya yin layya, banda wanda kai wa kanka su kuma za ka iya yin musu layya, ainihin wato ladan layyar ya tafi zuwa gare su. هذه الامور تبقى من بر الوالدين بعد ما وفاتهما. سي الشيخ الصالح الفوزاني ke cewa wannan yana daga cikin al'amuran da suka yi saura na biyayya ga iyaye bayan mutuwarsu. Ka duba majmu'u fatawa Sheikh Salih bin Fawzan, mujalladi na biyu, shafi na 589. Hal yajuzu ihda'u ajri as-salati lil walidaini qiyasan ala sadaqati anhuma, shin ko yana halatta kyautar da ladan sallah ga iyaye, duba da cewa ana iya yi musu sadaka kuma sadakar ta same su? Tunda zaka iya yin sadakar kuma sadakar za ta amfane su, shin zaka iya tashi cikin dare kai qiyamul layl, ko kai wata nafila, ko kai sallah, bayan kai sallah kace wannan sallah da kai ladan Allah ya kai gare su, shin yana halatta yin haka? Qala ulama'ul lajnati daima, malaman lajnati daima suka ce la tajuzu salatu 'anil walidain, baya halatta yin sallah a madadin iyaye, wala gairihima, ko wani iyaye. Ba za ka yi sallah ka ce ladan sallar a ba iyayenka ko a ba wani wanda ba su ba. Wala ihda'u thawabi salati lahuma, ba za ka yi sallah da sunansu ba, kuma ba za ka yi sallar kai kai sallar sannan ka ce ladan sallar ka sadaukar da shi gare su ba. Wa ma warada min as-sadaqati anhuma, abinda ka ji ya zo na nassi na yi musu sadaka, yuqtasaru fihi, a iyanan zaka takaita. Kar kuma ka tafi an ce waya kifa inda amrihi wa nahyi, to ka tsaya inda aka ce yi musu sadaka, wannan ya tabbata. Ala mawdhi'in nassi, ka takaita a iya inda nassi ya tsaya. Faqat wa huwa sadaqatu, shine sadaka. Li'anna al-qiyas la yajuzu fi mithli dhalika, domin yin qiyasi bai halatta a cikin irin wannan. Wa lam yarid an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kuma ba a ruwaito hakan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Wala an ashabihi, ko daga sahabbansa ridwanullahi alaihim, Allah ya kara musu yadda. Ma yadullu, ba a ruwaito wani abu da yake nuni ala jawazi ihda'is salah, da ke nuna halaccin ba da kyautar sallah ilal mayyit zuwa ga mamaci ba ba samu ba to tunda ba a samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma magabata ba a samu daga gare su ba to a hakura kar ayi karatu da sunan su mun ji shi ma bai da asali kar ayi sallah a ce ladan sallar zuwa gare su wannan shi ma mun ji ba shi da asali a duba fatawar lajnati da'ima ta 963 wa qala ulama ul lajnati aidha malaman wannan lajina suka kuma cewa la tajuzu salatu ahadin an ahadin mutlaqan to ai bai ma halatta yin sallah wani yayin sallah ga wani kwata kwata ma mutlaqan ta kowace irin hanya la am mutawaffan wala gairi ba za ka yi sallar a madadin ladan aba wani wanda ya rasu ba wala gairi ko wanin sa wala mafruḍatun wala sunnatun sallah ko ta farilla ko ta sunna bal hiya bid'atun bal ma yin sallah kace ladan Allah ya bawo wani mamaci naka to wannan bid'a ne لعدم ورود ذلك في الشرع المطهر سبيدا با اسامه هكن يازو ا cikin tsarkakakken shari'a ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam asaa ila walidai aw ahadihima thumma adraka khata'ahu ba'da wafatihi ba famadha yaf'alu kay yughfara lahu wani bawon Allah ya tambaya yace ya bata wa iyayensa rai yayi wa iyayensa ba daidai ba ko kuma ya bata wa ɗaya daga cikin su thumma adraka khata'ahu sannan bai gane ya bata musu ba bai gane kuskuren sa ba ba'da wafati ma sai bayan sun rasu sai bayan rasuwarsu sannan ya gano cewa ashe ya saba wa iyayensa ashe ya saba wa ɗaya daga cikin su fa ma za ya fa'alu to yanzu me ya kamata ya aikata kai yu gufara lahu dan a gafarta masa ba sa nan ballantana ya je ya roke su gafara to yanzu sun riga sun rasu kuma sai bayan sun rasu sai ya gano ko lokacin suna raye shi ma kan nasa yana cikin tambele na bata yana cikin rashin kimtsi yana shaye-shaye yana shirme iri-iri sai bayan sun rasu kuma sai ya tuba ya daina shaye-shayen hankalin sa ya dawo sai ya fahimci da bakin cikin sa suka tafi ya bata musu to kuma gashi ba sana yanzu me zai yi a gafarta masa mahama kana dhanbu aziman duk yanda zinubi ya zama babba duk girman zinubi fala tai asu min al-istighfari wa tauba karka yanke kauna daga istighfari da tuba zuwa ga Allah qala ta'ala Allah ta'ala yace qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim Allah ta'ala ce kul kace ya ibadiyal ladina asrafu ya ku bayina alladina asrafu ala anfusihim wadanda suka bata kawunan su suka bata kawunan su Allah yace la taqnatu min rahmatillah kar ku yanke kauna daga samun rahmar Allah innallaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a Allah yana gafarta zulbai gabaki daya innahu huwal ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne suratul zumar aya ta 53 fa'alal musii ila walidayhi da haka wajibi ne ga wanda ya bata wa iyayensa al mubadaratu ila tawbati ya gaggawa zuwa tuba faqad wa'ada Allah ta'ala bi qabuli tawbatit ta'ib domin Allah yayi alƙawarin karbar tuban wanda ya tuba qala ibn taymiyyah rahimahullah Ibn Taymiyyah rahimahullah yake cewa taubatul ajizi anil fi'li ina hukuncin tuban wanda ya gaza yin aiki abinda yasa ya tuba abinda zai je ya aikata wannan saban ne yanzu babu kawai sai ya ce to ya tuba ina hukuncin tuban wanda wannan aikin ba daidai din ba ya kasa yanzu ba zai iya shi ba tuban dole kenan sai ba lai ba da misali sai ce ka taubatil majbubi aniz zina kamar tuban wanda mazakuta sa ta daina aiki sai ce ya tuba ya daina zina an gane ko domin al majbub shine maqtu'u adh-dhakar wal khisyatayn wanda aka tsinke mazakuta su hadda marinansa an gane ko ya zama majbub to dama yana ta zina sai kuma yazo ya samu kansa a wannan to ina hukuncin tuban sa yanzu ba zai iya yin zina ba saboda ya zama majbu wa taubatul aqta'i al ajiz an sarika da kuma tuban wanda aka yayyanke gabobin nasa da zai sata da su yanzu ba zai iya sata ba yayi an yanke da dama yayi an yanke wannan yayi an yanke kafa duk an yayyanke yanzu to yanzu ya tuban sa yake wa nahawihi da makamancin irin wannan min al ajizi na gazawa da ke samun wani mai aikata zunubi sakamakon gazawar kuma yace ya tuba taubatun sahihatun inda jamaahirul ulama suka ce tuba ne ingantacce a wajen jumhur daga cikin malamai mafi yawan malamai suka ce duk da cewa ga dalilin da yasa to tun da ya da ya ce ya tuba tuban sa ya inganta tuban majbub suka ce sahih tuban al-aqta an gane ko al-aqta al-ajiz an al-sarika suka ce shi ma tuban sa sahihun ne ka duba majmu'ul fatawa mujalladi na 10 shafi na 746 wa min rahmatillahi bil muslimin yana daga rahamar da Allah ya yi wa musulmi an ja'ala baba ajr birrul walidain ta yanda Allah ya sanya kofar samun ladan bin iyaye la yughlaqu ba'a kulli tabi wa fatihi ma dan sun mutu wannan wata rahama ce Allah ta'ala ya yi wa musulmi kofar da zaka samu ladan biyayya ga iyaye bayan sun mutu ba a rufe ta kenan koda mutun ya dan yi dan sakaci sakaci haka lokacin suna raye sai kuma daga baya Allah ta'ala ya sa ya farka to kofar tana nan a gode sai kuma ya ta yin ayyukan da muka karanta yanzu na fata an gane ko kuma lokacin suna raye babu dama bai samu daman makin yin ayyukan alkhairi gare su ba sai bayan sun rasu to Allah ya ce muke mu cikin rahmar Allah wannan kofar ta in ka kyautata iyayenka zaka samu lada kamar suna raye tana nan a bude ba a rufe ta fa yumkinu lil waladi kenan zai iya yuwa ga da al muqassiri wanda ya takaita wajen kyautata wa iyayensa lokacin suna raye an yaji tahida ya dage yayi kokari fi ma yumkinuhu cikin abin da yake iyawa fi'iluhu wajen aikata wannan abun min hadal birri na wannan biyayya ga iyaye wa min awjuhil birri ba'da wafati ma yana daga cikin hanyoyin kyautatawa da biyayya ga iyaye bayan rasuwarsu kasaratu du'a ilahuma yawaita yi musu addu'a wal qiyamu bi a'malin salihatin da tsayuwar daka wajen yin wasu ayyuka yalhaquhuma thawabuha wanda ladan su na wanda ladan wannan ayyukan zai riske su ka sadaqatin kamar sadaka wa hajjin da haji wa umratin da umra wa ikrami asdiqaihima da girmama abokanansu wa khillanihima da masoyansu muna da sauran lokaci mata fil hajji muhriman mutun ne ya mutu a aikin haji bayan yayi harama qabala an yutimma nusukahu kafin ya gama aikin haji fahal yaqdi anhu waladuhu ma baqiya min a'malil hajj shin dan sa zai iya rama masa abin da ya rage a ayyukan aikin hajjin sa ya faro aikin haji bai karasa ba sai ya mutu to yanzu tunda bai gama aikin hajjin ba dan sa zai iya karasawa daga inda ya tsaya shi kuma ya karasawa mahaifinsa aikin hajjin su'ila ulama'ul lajina an tambaye malaman lajinatu da'ima bai tambaye ce mata waliduhu mahaifinsa ya rasu athna aramil jamrat yana cikin jifan jamrodi wajen jifan shedan din nan kawai sai ya mutu fa hal yaqdi anhuma baqi alai shin dan sa zai iya biya masa abinda ya rage akan baban min a'malil haji na sauran ayyuka da na haji da suka rage al jawab amsa la taqdi an walidika ma baqiya alaihi min a'malil hajj karkarama wa mahaifinka wani abu da yayi saura ko ya rage na ibadar aikin hajjin sa ba sai karama masa ba lima akhraj al-shaykhan saboda hadisin da bukhari da muslim suka fitar an ibn abbas radiyallahu anhuma daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda قال يجي بينما رجل واقف بعرفة وترانا وني متين yana tsayuwa arfa id waqa'a rahilati kaw sai ya fado daga kan taguwar sa famata sai ya mutu saboda wuyan sa ne ya kare yana fadowa sai ya fado da ka sai wuyan ya kare sai ya mutu فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يجي اغسلوه بماء وسدر كوي مسا وانكا دبروا دمغريا وكفنوه في ثوبي kuyi masa likafani a cikin ihramin sa na aikin haji wannan zannuwan guda biyu da na daurawa da na yafawa kuyi masa likafani da su wala tuhannidu kar ku sa masa turare wala tukhammiru ra'sahu kar ku lillibe mai kansa ku ba kansa a bude fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiyan domin za a tashe shi ranar tashin alqiyama yana labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk لا شريك لك شيئا على حج زي تاشر على تاشر على القيامة إمام البخاري رويته أن حديث حديثي ندبو لأيد أريبيو دا ستن دا بيار إمام مسلم حديثي ندبو لأيد أريبيو دا شدا فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل ويكفن كاقا أولنا حديث منزان الله صلى الله عليه وسلم ياي أمرني دا أي مسا وانكا أي مسا لكفني أما ولم يأمر أولياءه bai umarci ƴaƴansa ko majibuntan al'amarin sa ba bi qada'i baqiyati a'malil hajj anhu da sibiya ko su ƙara saragowar ayyukan aikin haji da bai gama ba annabi bai faɗa ba da ana rama annabi zai ce to kuma kun ga a arfa ya tsaya yanzu kun ga bayan arfa akwai ranar 10 ga wata akwai jifan jamra bayan jifan jamra akwai ainin wato zuwa dawaful ifada ko banda dawaful ifada akwai aski akwai yanka akwai ainin sauran jifan duk da za a yi annabi bai ce a rama masa to wannan shine dalilin da yasa aka ce ba sai an rama masa ba in ya zamana ya rasu bai karasa aikin haji ba wannan ba zai fasa tashi a ranar tashin alkiyama da wannan niyyar ta aikin haji ba ka koma ka duba fatawar lajnati da'ima ta 11 shafi na 109 sai mu tashi kaifa ya ta'amalu ma abawaihil fasikai yaya mutun zai mu'amalanci iyayensa fasikai ne faliyazu billah ko to zamu ji wannan ita ma wata jarabawa ce mai zaman kanta to zamu ji yanda ake mu'amalantar iyayen da suka saba suka fandarewa dokokin Allah ya da zai mu'amalance su insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika